Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Zara'u Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 21 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Zara'u, ba mu kanin labarai.
Hukumomi a Najeriya na binciken rahotannin da ke cewa sojoji sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar nuna adawa da cin zarafin 'yan sanda a daren jiya Talata. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke jihar North Carolina a nan Amurka ta yanke hukuncin cewa idan har mai zaɓe ya riga ya aika da ƙuri'arsa ta akwatin gidan waya kafin ranar zaɓe, za a iya ƙidaya ƙuri'ar.
To kanin labaran kenan, rahotanni daga Najeriya na cewa masu zanga-zanga sun yi biris da dokar hana fita da aka saka a birnin Lagos da Edo, inda suka ci gaba da cin karansu babbaka kamar yadda rahotanni ke nunawa. Muna dauke da ƙarin bayani, sannan kuma muna tafe da shirin ciwon ƴamace wanda Aishatu Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar, amma yanzu sai ku gyara zama ga labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hukumomi a Najeriya na binciken rahotannin da ke cewa sojoji sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar nuna adawa da cin zarafin 'yan sanda a daren jiya Talata. Lamarin ya faru ne a babban titin Lekki Toll Plaza a jihar Lagos, birni mafi girma a ƙasar, kuma cibiyar hada-hadar kuɗaɗe. Wani da ya shaida lamarin mai suna Akinbosola Ogunsonya ya faɗa wa kafafen yaɗa labarai cewa sojojin sun kutsa kai a yankin suka fara harbi bayan da aka kashe wutan lantarki da ke wurin. Ogunsonya da wasu shaidu sun ce an samu mutane da dama da suka jikkata a sanadiyar harbe-harben. Lamarin ya faru ne a daren farko bayan da gwamnan jihar Babajide Sanyo Olu ya saka dokar hana fita ta tsawon sa'a 24 daga karfe 4 na yamma, wacce ta haramtawa kowa saka kafa a waje illa masu muhimman ayyuka da waɗanda ke kai ɗaukin gaggawa. Kakakin gwamnan Boyega Akosile ya wallafa a Twitter cewa gwamnatin jihar ta Lagos ta ba da umarnin a gudanar da bincike kan wannan lamarin. Wata sanarwa da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar ta nuna cewa akwai ƙwararan hujjoji masu tada hankali da ke nuna cewa akwai waɗanda aka harbe a yankin na Lekki Toll Plaza. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke jihar North Carolina a nan Amurka ta yanke hukuncin cewa idan har mai zaɓe ya riga ya aika da ƙuri'arsa ta akwatin gidan waya kafin ranar zaɓe, za a iya ƙidaya ƙuri'ar koda ta isa bayan ranar ta zaɓen. A ranar Talata, kotun ɗaukaka ƙara da ke shiya ta hudu ta yi watsi da ƙarar da ke kalubalantar matakin da hukumomin zaɓen jihar ta North Carolina ta ɗauka, wanda ya amince da wa'adin ranar 12 ga watan Nuwamba a matsayin rana ta ƙarshe da za a rufe karɓar ƙuri'ar masu zaɓe. Asalin ƙa'idar ita ce ranar 6 ga watan Nuwamba, amma hukuncin da ɗaukacin alƙalan kotun suka yanke ya samu goyon bayan alƙalai 12 yayin da 3 suka nuna adawarsu da hukuncin. Bisa ƙa'ida, alƙalai 3 ne ya kamata su saurari ƙarar, amma a wannan an ƙara yawansu wani abu da ke nuna muhimmancin shari'ar. A halin da ake ciki, makamancin wannan lamari na faruwa a ɗaukacin kotunan ƙasar, yayin da jami'an zaɓe, jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke taƙaddama kan zuwa wani mataki ya kamata kowace jiha ta gudanar da sauyi. Yayin da ake samun ƙarin mutane da ke nuna sha'awar aikawa da ƙuri'arsu ta gidan waya maimakon su je rumfar zaɓe a ranar 3 ga watan Nuwamba saboda annobar coronavirus. Fadar gwamnatin Amurka ta White House da Majalisar Wakilai ne rinjaye ɗan Democrat sai yimmatu wajen ganin an cimma matsaya daya kan samar da tallafin da zai rage wa Amurkawa radadin annobar coronavirus a cewar shugabar Majalisar Wakilai Nancy Pelosi. Pelosi ta ce ita da sakataren baitul malam Amurka Steven Mnuchin sun yi magana ta wayar tarho da tsakar ranar jiya talata kuma tana fatan za su gaba da tattaunawa a yau Laraba bayan ya dawo daga wata tafiya daga kasashen waje. Tattaunawar mu ta samar da ƙarin haske da fahimtar juna yayin da muke matsowa kusa da kullu wata yarjejeniya. Tana ne cewa wa'adin na yau ya ba mu damar ganin cewa za a iya cimma matsaya kuma za a iya musayar kalmomi. Inji Pelosi ta ce cikin wata wasiƙa da ta aikawa abokan aikinta na jam'iyyar Democrat. Bangarorin biyu sun yi kira ga shugabannin kwamitocin da ke majalisar da su kawar da bambancin da ke tsakanin su kan samar da kuɗaɗe tare da samar da maslaha kan kalmomin da ake amfani da su.
Sannan ba da jimawa ba, Zarau za ta ci gaba da labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotanninmu na farko. Rahotanni daga Najeriya na cewa masu zanga-zanga sun yi birzi dokar hana fita da hukumomi suka saka a birnin Lagos, inda suka ci gaba da kone-kone da barnata dukiyoyi a sassan jihar. Hakan na faruwa ne yayin da kwamitin da ke kula da harkokin wajen Majalisar Dokokin Amurka ya nuna damuwarsa kan yadda jami'an tsaro ke amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga kamar yadda ya wallafa a shafinsa na Twitter. Dazun nan abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntubi wakilin mu da ke jihar Lagos Babangida Jibril, inda ya fara tambayar sa halin da birnin yake ciki.
To gaskiya a yau da Allah ya waye mutanen kuma al'umma da ke garin Lagos sun tashi cikin wani yanayi na fargaba da rashin sanin abin da zai kai ya kawo. Tun ajiya dai kamar da aka sani an sa dokar hana yawo na dare da kuma na rana na sa'o'i 24, amma zancen da nake maka babu alamun 'yan sanda ko sojoji a titunan birnin Lagos, kuma wa'annan 'yan zaune gari banzan ko kuma masu zanga-zanga kamar da suke kiran kansu duke cin karansu babu mafaka. Da satan nan akwai caji ofis na 'yan sanda da aka sake konawa, hatta gidan talabijin na CBC mallakar ɗaya daga cikin jigajigan 'ya'yan jam'iyyar APC a Suwaji Bola Ahmed Tinubu shi ma an kona shi ko an kona wani bangare na shi. Haka kuma gidan wato hedikwatan hukumar jiragen ruwa na Nigeria Port Authority nan ma sun je sun kona. To akwai gurare da dama da irin waɗannan masu zanga-zanga yanzu haka suke takara suna kokonawa, wanda mutane ba su san halin da za su shiga ba nan gaba idan dai ba jami'an tsaron nan suka fito ba suka tankari waɗannan mutane.
Babangida, idan na fahimce ka kana nufin kenan babu ko jami'in tsaro a ɗaya akan titi kenan da suke kokarin kwantar da wannan tarzoma, an bar waɗannan mutane kenan suna ta abin da suka ga dama?
Kwarai da gaske, saboda ai abu ne ya nuna kamar su kansu jami'an tsaron da kansu suke yi wato abin da Bahaushe ke cewa ana ta kaiwa jika kana. To idan jami'an tsaro na ta kanci kaga yaushe kuma zai kare farin hula ko kuma sauran al'ummar gari?
To Babangida, ya kamar me hukumomi ke cewa dangane da wani al'amura da ke faruwa musamman masu hukumomin na jihar ta Lagos?
To a jawabin sa ga al'ummar jihar Lagos da safan nan shi gwamna Babatunde Sanwo-Olu ya yi kira ga mazauna birnin Lagos da su kansu masu wannan zanga-zanga da su haƙura haka nan su saurari gwamnati da su ji matakan da za ta ɗauka na tabbatar da doka da oda da kuma biyan buƙatunsu. Amma kamar da shi gwamna ya bayani suna zagayawa asibitoci suna dudduba marasa lafiya wanda suka samu rauni sakamakon wancan harbi da aka ce a yi. Sai dai abinda kawai gwamnan bai tabbatar ba shine ko akwai mutanen da aka kashe, wanda shine kawai bai faki ba a gadawa ko kuma jawabin da yi wa al'ummar jihar Lagos a kafofin yaɗa labarai.
Babangida Jibril kenan a tattaunawar da suka yi da Mahmud Lalo. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara'u da ƙarshen labaran duniya.
Jami'ai a Afghanistan sun ce wata turereniya da aka yi a kusa da karamin ofishin jakadancin Pakistan a wani gari da ke kai iyaka a gabashin kasar da kuma hare-haren masu tayar da kayan baya a wasu wurare sun yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 50. Shaidu sun ce dubban 'yan Afghanistan sun taru da safiyar ranar Laraba a wani filin wasa da ke wajen karamin ofishin jakadanci a Jalalabad suna jiran karɓar shaidar neman bizar Pakistan gabanin turereniyar da ta ɓarke tsakanin masu neman bizar. Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin ya faɗa wa muryar Amurka cewa akalla mutane 15 ciki har da tsofaffi mata 11 an murƙushe su har lahira a turmutsutsin da ya biyo baya. Ayatullah Koyani ya ce an tattake wasu da yawa ciki har da mata yayin da suke ƙoƙarin ficewa daga filin wasan, ya kuma nuna fargabar cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru. Kasuwannin hannayen jarin Asiya sun yi sama a yau Laraba yayin da ake fatan gwamnatin Trump da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat na gab da kulla yarjejeniya kan sabon tallafin gwamnati na coronavirus. Hannayen jarin Nikkei Index a Japan sun tashi da kashi 0.3, sannan na S&P da ASX a Australia sun rufe da kashi 0.1. Sai alƙaluman Kospi ta Koriya ta Kudu sun nuna ƙarin kashi 0.5, yayin da kuma na TSEC a Taiwan ya yi sama da kashi 0.1. Shanghai ta yi ƙasa da maki 3, amma kosanta bai sauya ba. A cikin kasuwancin kayayyaki ana sayar da zinare kan dala 1,922.30, sama da kashi 0.3. Sannan ana sayar da ɗanyen mai na Amurka kan dala 41.26 a kowace ganga, wanda ya faɗi da kashi 1, yayin da kuma ake sayar da ɗanyen man Brent kan dala 42.68 a kowace ganga, wanda ya yi ƙasa da kashi 1.1.
Madalla a gaida zara'u. To har yanzu dai kuna kan batun zanga-zangar da ke faruwa ne a wasu sassan Najeriya, inda duk da cewa an saka dokar hana fita masu zanga-zanga a birnin Benin da ke kudu maso kudancin Najeriya sun ci gaba da kai hare-hare su ma a sassan jihar. Zanga-zangar na ci gaba ne kwanaki bayan da aka fasa wani gidan yari a birnin na Edo, yayin da ake borin. Wakilinmu Lami Abubakar Sokoto ya yi wa Mahmud Lalo ƙarin bayani kan halin da birnin na Benin ya ini a yau.
To mana Mahmud, hali da ake ciki a birnin Benin na jihar Edo kawo yanzu dangane da wato zanga-zangar da ake ci gaba da gudanarwa a halin yanzu. Wato zanga-zangar ta gudana da ƙarfin safiyar yau, inda su yan zanga-zangar kamar ba ta sauya zane ba sun gudanar da zanga-zanga a wasu sassan birnin jihar na Benin, inda daga bisani jami'an tsaro da suke kare dukiya da rayukan jama'a wato ba su a cikin jihar, ko kuma a birnin, inda wannan doka da ita gwamnatin jihar ta kafa ba ta yi aiki yadda ya kamata ba.
Yawwa, dama ina so in tambaye ka na ce ya batun dokar da aka saka ta hana fita?
Yawwa, dokar ta hana fita ba ta yi dogon tasiri ba, saboda bayanai da muke samu mutane na ci gaba da gudanar da harkokinsu da zirga-zirga a jihar, musamman su 'yan zanga-zanga sun ci kansu ba rubaka kamar yadda bayanai suka nuna a yau din nan. Amma daga bisani jami'an tsaron soji sun kace musu hanzari, inda suka dakatar da hanzarin 'yan zanga-zanga din, wato suka kewaye wuraren da 'yan zanga-zanga din suke. Kuma bayanan da na samu, na yi magana da kwamishinan 'yan sandan jihar ta Edo, inda ya tabbatar min da cewa jami'an tsaro suna kokarin kare wato gidan yari guda biyu da ake kewaye da su a jihar, gudun kada su 'yan zanga-zanga sake fashe gidan yari. Ya ce karancin da aka samu kenan na jami'an tsaro, amma suna ya kokarin su wajen tabbatar da wato kare dukiya da kuma rayukan jama'a.
To idan dan mai da kai baya kadan gaibatin cewa masu zanga-zanga sun ci karansu ba babbaka a yau din nan, kamar ta kame mai wadannan abubuwa suka rika yi?
Abin da ke faruwa shine 'yan zanga-zanga din wato suna tare motoci da musamman na matafiya, suna bace musu kudade, kuma suna kona tayoyi da safe yau a birnin na Benin, inda kuma take ci gaba da kona motoci da tayoyi a tituna daban-daban, musamman na kan titin Safale da Aduwawa da wasu wurare a babban birnin jihar, wato Benin.
To Mahmud Abubakar Sakwato kenan a tattaunawarsa da Mahmud Lalo.
Zanga-zangar da ke faruwa a Najeriya na ci gaba da jan hankulan kasashen duniya bayan rahotanni da suka nuna cewa jami'an tsaro sun bude wuta akan wasu masu zanga-zanga a birnin Lagos, lamarin da ya yi sanadin jikkata mutane da dama. A baya-bayan nan, kwamitin kula da harkokin kasashe a Majalisar Wakilan Amurka da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden sun fitar da sanarwa suna masu nuna damuwa kan abin da ke faruwa a Najeriya. Ga rahoton da Mahmud Lalo ya hada mana.
Kwamitin da ke kula da harkokin waje a Majalisar Wakilan Amurka ya nuna damuwa kan rahotannin da ke nuna cewa jami'an tsaro suna amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zangar. Shugaban kwamitin Elliot Engel ne ya bayyana hakan a wani sakon Twitter da ya wallafa a shafin kwamitin, yana mai cewa masu zanga-zangar ba sa dauke da makamai. Shi ma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya fitar da wata sanarwa a jiya Talata, inda ya kira ga shugaban Muhammadu Buhari da dakarun kasar da su dakatar da har-haren da ake kaiwa akan masu zanga-zangar, waɗanda a cewar sanarwar sun haddasa mutuwar mutane da dama. Biden ya kuma yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta hau teburin tattaunawa da ƙungiyoyin fararen hula domin a samar da maslaha ga jerin matsalolin da ƙasar ta Najeriya ta jima tana fuskanta. Wata sanarwa da fadar shugaban Najeriya ta fitar a yau Laraba dauke da sa hannun kakakinsa Femi Adesina ta nuna cewa tuni jihohi 13 suka kafa kwamitocin da za su binciki ayyukan cin zalin da 'yan sanda suka aikata akan 'yan Najeriyar. A dai makon da ya gabata, hukumomin Najeriyar suka rusa rundunar 'yan sanda TISAS a wani mataki ne ya fawa zanga-zangar ruwa. Amma masu goron sun ci gaba da gabatar da wasu korafe-korafe da suke so a magance musu.
Yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirinmu na gaba.
Masauraro, assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon ƙyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Wannan shiri na ciwon ƙyamace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon ƙyamace a karon farko, za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i, muna tare da baki biyu waɗanda za su gabatar da kansu.
Sunana Hajaru Sisi Dangaji.
Sunana Mariya Kashi.
Me ke janyo haka?
Gaskiya ne. Dan mace idan ta haɗu da ƙyamace yawancin lokuta za su ga kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne, ita mace Allah ya halicce ta ina da kishi a jikinta.
To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko?
Haka ne, kusan wata ba da santa ga wata ta ɗaga ta ne kawai. Ina ga shi ne da
jiki. Hajiya Bilkis.
Wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu. Za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita. To yana iya yiwuwa ta kishi ko kuma level ɗinku ɗaya. Amma da zarar ita wacce kuke taron nan ta ga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi, wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji. Wato kamar yadda kika ce ciwon ƙyamace ya kamata ya zama to na ƙyamace ne, a ce mace mai ciki. Dole duk wani damuwan ki na mai ciki, namiji ba zai taɓa fahimtar me kike goyin ciki da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki, lebo, haihuwa da raino ba, sai mace ƴar uwa a wannan daidai. Amma idan ya zo wani lamari na rayuwa, muna da kishin junanmu. Saboda kamar in za ki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa, in aka zo za ki ga ana yawon siyasa, ana yawon siyasa, za ki ga mata na bin me ita shugaban fi haka nan da an zo wurin zaɓe. To wannan sai su kauce, ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi, kar ta zama wani abu sai a je a sa wannan miji. To kishin da muke da shi ne duka natural.
Mutane da dama suna tunani cewa kishin ƙyamace yana tasowa ne idan suka bari mutum ɗaya.
To yanzu ba haka bane ba. Zaki ga ba mijin ku ɗaya ba, ba ku haɗa ma dangi ba. Amma dai wato kishin yana da zai an ga cewa zaka zama wani abu. To bari ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka, to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai. Amma da fa kuna tare, an ga cewa ke ba komai bane, ƴaƴan shi ba komai bane. Ita ta fi ki da zarar an ga ka taso. Ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba, kuma mata sun fi haka.
To ni har ban fi wannan. Hajiya Mariya.
Na'am, to ni ina ganin ko wannan abu ba kamar halitta ce.
To amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi?
Eh, kin ga kamar ko ana ɗan matanci, kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare din ran da kika samu mijin aure. To daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miji.
A takaice, mata zaman munafurci suke da ƴan uwansu ko?
Yawanci akwai waɗanda ba su yi amma yawanci suna haka shi ya sanya koda mace ta fito siyasa koda suna goya mata baya da zarar sun ga gaskiya fa take yi fa sai kiga sun fara dare mata
to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan bukata
za a ce saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau
tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare
sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mu tunani mu saki hali
akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba dan mazan su suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata Hajiya Balkisu
wannan magana tabbas dan wato zaki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kulliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin me kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa sai kiga wanda suke taron wanda harkan su dai sai kiga an ce ai ma ba gold bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fakishin kamar yanda Hajiya take irwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kiga ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta danki ce ga mace ir uwarki wallahi in kika je junction har na ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce kike ga an tsaya maka to namiji ne
to Hajiya ma
amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wannan mata
din ba matan yawa za ta so ta yi mingilin da maza dan za ta ce matan munafukai ne
ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuran su na ci gaba
wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari dan koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika daura me kika sa ai wato bari in dinka kaza bari in sa kaza ku gani kin ga da akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya
ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa kin ga maimakon su hada kai dinda yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a garin su ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan ta dinka kaza ni ma sai nayi
Hajiya Balkisu
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza
to me zaki aure akan abin da za ta ci
Hajiya Malam ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa gwamnati ana son a daga mata
ta yaya su matan za su taimaka wa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan
kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana kokarin ana wa'azin cewa a rinka haɗa kai a so juna amma gaskiya gaskiya kan ga miki zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je
shi
men yana nan a cikin jinsiyar mu
to Hajiya Mariya ne zaki daura akan wannan bayani
to shi ma ni ma abin da zai daura shine wayar da kai ya kamata a shiga yi musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko'ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka ture mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kanmu ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka burbu da yawa a ƙasar nan a ko'ina ma da mu ke mulkin fa ba mazan ba saboda mu ne kan gaba ko me ake zaki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin hakarin kai sai kiga kuma an zo an ban mu a baya mun zama ƴan turun
wata irin tarbiyya za mu bar wa ƴaƴanmu
gaskiya ya kamata ko mace uwa mai ƴaƴa ta nuna ma yaranta da su ta so da sanin cewa ya kamata su kaunaci junansu maza da mata kuma kada su yi kishin junansu su yi kokarin son abin da dan uwansu ke so don kuma sun ga dan uwansu na da bukatar wani abu su taimaka mishi da haka idan yara suka taso da kaunar junansu to har makwabta ma ba sai dan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da kaunar juna amma muddin ƴaƴanki kuma ke uwa din ya kamata ki tashi ki kauda wannan abin a rayuwarki muddin yaranki suka ga kina da wannan kishin da kyashin da gasa to abin da kike fa shi za ku koya kamata mu iyaye mu fara gyara namu hadin kafin mu gyara na yaran mu
to Hajiya Bilkisu ne zaki dora akan abin da ta faɗa
mu tusa musu tsoron Allah da san addini da tsoro sannan kai a matsayinki na uwa sai kanki ƴaƴan naki ki kokari ki hada kansu saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan naki su rabu domin daga gida baka hada kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu hada kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah kaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum ga aljanna saboda daga cikin gidan ma ƴaƴan sai su ganin baka hada kansu baka nuna ka fi san wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ka nuna a'a ka ci sauran ƴan uwa ma sai su ga suna kin sa ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake amma dai ku so juna
to dukan ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu ta yaya zamu ga fadakar da ƴaƴan mu da jikoki da ƴan uwan mu cewa batun fasutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu muhimmanci
to ya kamata dai mu sake shawara mu sake tunani duniya ta ci gaba kam na taba wata babuwa duka ne ko wando biyu ta zo da shi daga Germany da ƴan top ɗinta ƴan kaɗan su ke nan Baturiya ce da kuɗinta amma inda nake zan wannan ta shi kila da hinta cika akwati da sutura da inje in canzawa kin ga bambancin kenan ya kamata mata mu sake shawara mu sake tunani kwalliyar nan a kyale ta haka nan kowane ya shiga tattalin arzikin gidan shi da na ƙasa baki ɗaya
so Hajiya Bilkisu me zaki dora daga ƙarshe
da mu kokari mu fahimtar da kanmu cewa wannan abu tsumban nan da muke tarawa banza ne saboda kullum idan zaka tuna cewa to wa in na tara wannan abu in sace mutuwa daga ni fa sai kallo za a kai mu da shi kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba soyayyen juna shine zai kai mu ga farin ciki har zuwa tsakiyar rayuwar mu to mu nuna wa kanmu kaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne daya
to masu sauraro iya abinda lokaci ya bamu damar kawo ku kenan a cikin shirin namu na ciwon ƴamace wannan mako sai ku tare shirin a makon gobe wanda zamu duba batun dalilin da yasa mata ba sa mara wa ƴan uwansu mata masu tsayawa takara baya yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma Solomon Abu wanda ya haɗa ni Aisha Mu'az nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba
da Aisha Mu'azu yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce salon biyoyin Hausa zanga-zangar da ake ci gaba da yi a wasu jihohin Najeriya ya kasanya wa dokar hana fita yayi daidai domin ɗan kuka shi ke jawo uwarsa jifa Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamur Jau ya ce a hankali dai ɓoyayyen manufan masu zanga-zangar NSAS na ƙara fitowa fili don haka muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta gaggauta taka musu birki tun ba su mayar da ƙaramin magana babba ba. Sako daga Sani Muhammad Chindo Ungwakarufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salon biyoyin Hausa da Allah ka bamu dawwammamen zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin summa amin. Sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaram Nijar ya ce salon biyoyin Hausa muna kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya cewa ya kamata a tashi tsaye da roƙon Allah domin ya magance mana wannan matsala ta zanga-zangar da al'ummar ƙasar ke yi da fatan Allah ya sa a dace amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya ya ce assalamu alaikum biyoyin Hausa masu tunanin cewa masu zanga-zangar kawo ƙarshen SARS ba su da shugabannin da za a tattauna da su a gaskiya su canja tunani.
To ma adalla an gaishe ka Muhammad Baballe. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare, wato 9 da rabi agogon Najeriya da Niger, wanda yayi daidai da ƙarfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Zara Ufage, wadda ta taya ni gabatar da shirin da editan mu na yau Mahmud Lalo, sai Julie Ladas Gresham, wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yau Fice Taku, Binta Esero, nake muku fatan alheri. Ma salam, kin su kuma sai a dakace shirin mu sai da gobe.